بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren Lahad ne wanda ya daidai da daren 10 ga watan Rabi'u Nisani Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430 daidai da 4 ga watan April shekara ta 2009 wannan shine kasar na 73 daga cikin jeran giyar karatutukan littafin Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi taken karatun da muka yi wa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi basu manta ba har yanzu muna cikin kitabul haidhi wato matattarar da al-imam al-bukhari ya bibi ayoyi da suka yi magana akan hukuncin haila da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma jumilla mai yawa daga cikin fatoyi na malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa dangane da hukunce-hukuncen da ke da alaka da mace mai haila da mace mai jinin haihuwa da kuma mace mai zubar jini na larura wanda bai shafi haila ko kuma haihuwa ba a yau za mu tashi idda al-Imam al-Bukhari yake cewa babun la taqdi al-ha'idu salata babin da ke bayani akan cewa mai haila ba za ta rama sallah ba idan jama'ar musulmi basu manta ba a can baya mun yi wani babi wanda yake da alaka da ire-iren waɗannan hukunce-hukunce da yace babu tarkil ha'idhi sawma mai haila ba za ta yi azumi ba in tana haila to amma kuma za ta rama azumi to anan mai haila ba za ta yi sallah ba in tana haila to kuma ba za ta rama ainihin sallar ba dan haka ka gane alakar da ke tsakanin wannan babin da wancan babin wancan babi yana magana akan cewa ba za ta yi azumi ba in tana haila wannan babi yana cewa ba za ta yi sallah ba in tana haila ka ji alakar to inda hukunce-hukuncen suka rabu shine a can za ta rama azumi a nan kuma ba za ta rama sallah ba yace wa qala jabir wa abu sa'id عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ده جابر دان عبد الله صحابي ده صحابي ابو سعيد الخدري سكتي سن كربو daga annabi sallallahu alaihi wasallam tad'u as-salata za ta bar sallah ma'ana ba za ta yi sallah ba ita mai ainihin haila wannan lafazin ainihin hadisi ne wanda muka karanta shi a can baya kuma in Allah so za mu sake karanta shi a nan gaba daga waɗannan sahabbai guda biyu hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda shi da kanshi al-Imam al-Bukhari ya gabatar mana da hadisin a lamba ta 298 kuma zai sake kawo mana hadisin insha Allah a lamba ta 6803 a yanzu sai ya ce حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذ أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يأمرنا به أو قالت fala naf'aluhu al-imam Musa dan Isma'il at-Tabuzaki malamin imam al-Bukhari ne yace haddathana Hammam al-imam Hammam wa to Hammam ibn Munabbih ya ba mu hadisi yace haddathana Qatada Qatada ibn Abi Du'ama as-Saddusi ya ba mu hadisi qala Qatada sai yace haddathatni Mu'azatu malamata Mu'azatu ta bani ainihin labari wannan karara Qatada ya fito ya sarraha bit tahdith dan haka mas'alar da ake tunanin za ta iya faruwa ta tadlisanci to wannan shakkar babu ita anan, dan haka wannan isnadi zanzan yake babu mas'ala ko kadan dangane da shi. To yace malamin shi mai suna Mu'azatu, wannan tamacan Mu'az kenan, Mu'az, anna imra'atan qalat li Aisha, ita wannan mata mai suna Mu'azatu tace wata mata ce ta zo ta ce wa as-sayyida Aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallama, atajzi ihdana salataha idha tahurat, idan ɗaya daga cikinmu mu mata jinin hailarta ya ɗauke ta tsarkaka za ta rama sallolinta. Faƙalat, sai Aisha ta ce, a haruriyatun anti, ba haruriya ce ke? Wannan dangantawa ce zuwa ga wani gari mai suna Hiraura. Sai mun zo muna karatu a cikin babin aqida, za mu tattauna tarihin wannan. Wato mutane ne aka same su masu zafin addini, sai suka tashi daga cikin al'ummar musulmi, sai suka bar cikinsu, sai suka koma, sai suka kafa ainihin gari a Hiraura, sai zama duk fatoyinsu masu zafi ne. To daga cikin fatoyinsu su ne, mace ko tana haila, to za ta ainihin, ma'ana mace ko mace idan har tana sallah, ai tana haila, ba ta sallah, ba ta azumi, to amma sai ta rama wannan sallolin waɗanda ba ta ba, kamar yadda za ta rama azumi. Ko kun fahimta? Ta iya yiwa ka ce ga hadisi, sai su ce ba su karɓi hadisin ba. Aƙidojinsu asali mu'tazilawa ne su, amma aƙidojinsu sun fi kama da 'yan tatsi ne a Najeriya. Aƙidojinsu sun fi kama da 'yan tatsi ne. Za ka ga 'yan tatsi ne, akwai hadisai da yawa, an ka kawo musu sai su ce ƙala ƙato, ba su yadda da hadisin ba. Sai su kawo aya, su ce aiki su aya kawai, duk abin da Qur'ani bai zo da shi ba sai su ce ba za su yi ba. In kai magana sai su ce Allah ya ce fa bi ayyi hadisin ba'adallahi wa ayatihi yu'minuna, wani hadisi kuma za a yadda da shi bayan Allah da ayoyin shi. Sai ta kawo abubuwa, to irin waɗannan mutane ne tun a zamanin sahabbai aka same su suka bayyana. Na ce a zamanin sahabbai, ba sahabbai ba ne su, su daga cikin tabi'ai suke, amma sun bayyana ne tun zamanin sahabbai, sai suka taso da zafin addini. Za mu zo za mu karanta aini, za mu yi ta karo da ire-iren hadisansu da ra'ayoyinsu, yadda za ka ga wani dattijo cikin sahabbai ya zo da dokin shi ko goɗe shi ko raƙumar shi zai yi sallah, sai ya samu dogo igiya mai tsawo sai ya ɗaura raƙumar tashi, sai raƙumar ta tafi tana kiwo, sai ya jawo igiyar sai ya zo sai ya kabbarta sallah, yana bin sallah. Ana cikin sallah in raƙuma ko abin nan tinki ya abin nan ko dabbar ta ja shi, sai ya ɗan yi gaba haka sai ya jawo ta. Ana idar da sallah, sai wani cikin irin waɗannan mutane sai ce Allah ya tsine wannan tsoho albarka, sahabi ne fa, Allah ya mishi kaza, Allah ya mishi kaza, bai damu da muhimmancin sallah ba, kaza 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 kaza. Shi dattijan da ya idar da sallah sai ya ce ba laifi, mun yi zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa shahidtu taysirahu, na ga irin saukin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan dabba in na sake ta, yace in ta shalla da gudu kafin a idar da sallah, ba zan iya je in nemo ta ba, dare yayi. Yace dan haka sai na fahimci a cikin sauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da manzon Allah yana da rai, ba zai hana ni ina sallah ina rike da abata ba. To galibi mutane masu zafin ra'ayi asalinsu ahli sunna ne, masu son sunna ne, amma sai ba su tashi sun yi karatu game da sunnar ba, to sai su zama suna da zafin ra'ayi. Shi ne abin da ya faru ga khawarijawa da mu'tazilawa da ahli zahir, zahiriya, suna da son riko da shari'a amma sai ba su je sun karance ta ba. To dan abin da suka rike sai ai ta rikici da su, sai zama kuma galibin abin da ake rikici da su din ba daidai suke ba, saboda za su ɗauki nassi ne rabi, ba su je sun lalubo rabin ba, ko su ɗauki wata aya wadda ta zo da wani hukunci wadda sai an haɗa ta da wata, sannan hukuncin zai haɗu zanzan, to sai su rike ɓangare guda, sai ai ta jayayya da su akan haka. To irin wannan mata da ta zo ba wai Aisha tana zarginta ba ne, amma Aisha tana fahimta ire-iren waɗannan irin maganganun in ka fara jin su, to mutanen Hiraura ne. Ko kun fahimta? Kun fahimci maganar? Kenan yanzu ashe ɗabi'ar da ake cewa mutanen Najeriya suna yi shine amsa tambaya da tambaya, ashe bai saba manhaji na salaf ba. Domin yanzu menene nan ta ce? Cewa te atajzi ihdana salatuha, ko idza tahurat, yanzu nan idan ɗayan mu ta tsarkaka jini ya dauke mata za ta rama sallah? Ba tambaya ta wa Aisha ba. Abin da ya kamata Aisha ta ce a yadda zaka zata shine me, eh ko a'a? To sai kuma Aisha ta ce a haruriyatun anti, halake ba haruriya ce, yanzu haka ke ba haruriya ce ne ko? Kaga me ta mata kuma tambaya wajen neman amsa mata tata tambayar. To amma wannan tambayar kuma a hakikanin al'amari tana amsa cewa a'a, domin abin da ya kawo cewa ke ba haruriya ce, wato ke mai zafin addini ce, masu tsaurin ra'ayin nan ne, masu kaza 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 din nan ne, ishara ce zuwa ga me? Zuwa ga a'a. Sai Aisha ta ce to shikenan, yanzu dai tunda haka ne ga amsa. Kunna nahidu ma annabi sallallahu alaihi wasallama, mun kasance muna yin haila. To anan da ta ce ma annabi, tare da annabi, annabi na yin haila? Me take nufi muna yin haila a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sadda muke rayuwa tare da shi? Fala ya amuruna bihi, baya umarnin mu da shi rama sallah din. Manzon Allah baya cewa mu rama sallah. Au qalat, ko kuma sai tace fala naf'aluhu, ba ma aikata rama sallah din, ba ma rama sallah din. Gashi ko muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qadi Abubakar ibn al-Arabi a cikin sharhin shi da yawa littafin Tirmidhi ya sa mishi Arizatul Ahwazi, yace wallahu a'lam, mu musulmi an kallafa mana ne bin shari'a kai da kafa, sau da kafa. Abinda shari'ar musulunci ta ce, matar da take haila kada ta yi azumi, kada ta yi sallah. Amma kuma sai shari'ar musulunci ta ce idan jinin hailar ya dauke mata ta yi wanka, to za ta rama waɗannan azumummuka ko azumi, amma ba za ta rama sallah ba. To mecece hikimar cewa za ta rama azumi ba za ta rama sallah ba? Yace Allah shi yafi sani. Mu dai abin da aka umarce mu shine me, in aka ce mana mu bi mu bi. Yace amma a cikin tunani na da fahimtata na wajen sauki na shari'ar musulunci, ina tsammanin cewa ramuwar sallah zai zama da tsanani a kanta a bisa ramuwar azumi. Domin in ta kwana uku ba ta yi sallah ba, ta kwana uku ba ta yi azumi ba, azumin kwaya uku ne za ta rama, sallar guda goma sha biyar. To yaya aka yi da sallah biyar ma? Sallah biyuwan lokacin ta kama ka a lokaci guda, ko sallah uku sai ka ga yaya? Balle a ce za ka rama guda goma sha biyar a duka ɗaya, ƙarshenta gaba ɗaya sai a yi jifan gafiyar baidu, tun daga raka'a farko har ta ƙarshe ɗin ba za a samu ko ɗaya ba. Dan haka ya ce yana ganin sassauci ne na shari'a, saboda shari'ar musulunci dama shari'a ce samha, shari'a ce mai rangwame, mai yafewa, mai kau da kai. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To kamar yadda ne mana alƙawari, na ce in Allah ya so, in mun je can babin tauhidi da aqida, za mu tattauna akan tarihin waɗannan mutane. A nan ne za mu bi mu tattauna asalin irin waɗannan abubuwan da kuke gani yanzu, duk tayar ne na irin waɗannan, burbushi ne na ire-iren waɗannan tunani. Wani ya ɗan karanta wani nassi sai ihu a masallaci ya miƙe, ya ce jama'a dole a yi hijira a bar garin nan, in ba haka ban an mutu a nan garin wuta za a tafi. Sai tafi ya sari daji ya ce ya sa wa garin daru kaza, wannan ya ce wallahi haramun ne, dole a koma bayan gari a yi ta yaƙi kawai har sai an yi shahada. Duk ire-iren waɗannan abubuwan da ke jawo su shine me? Tsabar son addini da tsabar ruko da addinin, amma ilimin bai wadata ba. Don haka ya kamata ahlus sunna su gane, ahlus sunna sun sha bamban da kowa a duniya. Ahlus sunna ba yana yin karatu ba ne don a ɗauke shi karantarwa islamiyya, ko a naɗa shi limamin juma'a, ko ya zama ɗan malikin malamai, ko ya zama kaza. Yana yin karatu ne don sai da ilimi ake bautawa Allah. A cikin wannan neman ilimin ne in Allah ya tarfawa garin shi nono sai ya zama malami. In Allah bai nufe shi ya zama malami ba, gafiya dai ta tsira da na bakinta, ya dan samu abin da ya bautawa Allah. Don haka ahlus sunna ku gane wannan, mu ba 'yan celebration ba ne, so ɗaya a shekara za a haɗu a yi biki, in aka watsi kuma shikenan sai Allah ya kai mu baɗi kamar hawan Arafa, ba haka ba ne. Kullum ahlus sunna yana cikin me? Yana cikin neman ilimi. Babu abin da Allah ya nemi, manzon Allah ya nemi, Allah ya rinka ƙara mai sai ilimi. Wa qur rabbi zidni ilma, babu inda zaka ga wa qur rabbi zidni malan, wa qur rabbi zidni nisa'an, wa qur rabbi zidni nuqudan, wa qur rabbi zidni abna'an wa banati, amma wa qur rabbi zidni ilman, babu inda Allah ya nemi annabi ya rinka addu'a Allah ya kara mai wani abu irin ilimi. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? To ka'idar ita ce duk sadda ahlus sunna yake son sunna, to ya dage ya fi son karatu fiye da son sunnar. Wannan son karatun da zai fiye da son sunnar sai ya daidaita mishi kuma me, sai ya daidaita mishi bin sunna din. Amma in ya zama son shi ga sunna ya fi kwaɗayin shi ga karatu, to za a rinka samun matsala. Matsalar farko da za a samu ita ce me, zai iya zama mai irin zafin ra'ayi na khawarijawa. In ba haka ba fa, ya zama yana da son sunna, yana da son ibada, yana da son addini, ba kuma ya damuwa da ilimi. To in ya zama ta wani bangaren kuma ya juya, ya zama mai sassaucin ra'ayi, shine sai kaga ya zama sufi. Sai ka kawai yana tafiya yana wani mimi da bakin, haka ce lafiya, ya ce a ba wani abu dai, haka dai haka dai haka dai, ba abu kadan kaga yana haka dai haka shine. Saboda me? Yana son addinin, yaki ilimin addinin. Dan haka lalle ahli sunna ku baiwa neman ilimi muhimmanci. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Babun naumi ma'al haidhi wa hiya fi thiyabiha, babin da ke magana akan ya halatta yin bacci tare da mace mai haila a halin tana cikin tufafinta, ba wai tsirara za ta tube duk ba, za ta samu skirt dinta ta sa, ko ta samu wani wandon ta ta sa, ko ta samu zani ta daura, ko wata doguwar riga, to sai a kwanta a rungume ta har a jawo wani mayafi a lulluba tare. Ya halatta wannan rungumar daidai ce, zufa jikinta dan ta taba ka, ita ba najasa bace dan tana da haila. Allahumma sai in jinin hailar ta ne ya tabe ka, to nan ne matsala ta faru, sai ka je ka wanke. Amma dan ka rungume ta, zufa jikinta ko yawunta ko makamantan haka, duk wannan ba najasa bace. Ina fata an gane. Qala haddathana Sa'ad ibn Hafs qala haddathana Shaybanu an Yahya an Abi Salama an Zainab binti Abi Salama haddathathu anna Umm Salama qalat hittu wa ana ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fil khamila fansalaltu fa kharajtu minha fa akhadhtu thiyaba hidati falabistuha fa qala li rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ana fisti qultu na'am فدعاني فأدخلني معه في الخميلة قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد من الجنابة صلى الله عليه وآله وسلم. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya samo shi daga malamin shi Sa'ad dan Hafs, shi ko daga al-Imam Shayban, shi ko daga Yahya. Yahya yace an Abi Salamata, daga babban malami cikin tabi'ai Abu Salamata dan Abdurrahman dan Auf, shi ko ya karbo an Zainab binti Abi Salama, daga Zainab yar Abi Salama, agular manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sadda mahaifinta ya rasu tana shan nono. Bayan kwana biyu uwarta ta gama takaba, sai manzon Allah ya aure ta. To amma sai manzon Allah ya dan tsahirta kadan, bari a batta ta gama shayar da wannan ya. To kullun in yazo yana so yewa ainihin matar tashi, wato Ummu Salama amarya kenan, tayin ko za ta je ta tare, ko za ta zo yau, ko yaya. Sai ya ce in ya ga tana shayar da yarinya, sai ya ji kunya sallallahu alaihi wasallam. To wata rana akwai dan uwan Ummu Salama din, dan uwa ita amaryar, amma rudan Yasir dan uwanta ne na dangi. Wata ran da suka taho da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da ya fahimci manzon Allah yana buƙatar ya tare da Ummu Salama, amma ganin yarinyar nan tana shan nono kullun, sai ya dakata. Da suka zo suka dan gaisa kaza kaza, manzon Allah ya juya yana tafiya, sai shi sai ya dauki yarinyar sai ya tafi da ita gidan shi. Ya yayi ta kenan, dan haka namiji yana yayi, sai yayi ta shikenan. Kwana biyu sai Ummu Salama ta abin nan ta tare. To wannan yarinya Zainab, yar gidan Abu Salama ce, babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda saboda mutumin kirki ne, muhajiri ne, daga cikin al-muhajirun al-awwaluna, ma'ana manya manyan yan aljanna kenan. Ina fata an gane. Ummu Salama matar shi ita ma da gaske take addini ba da wasa ba, suka yi hijira suka tafi kasar Habasha, suka sake dawowa shine sai ya rasu a Madina. Sai tace ta shiga uku ta lalace, ina kuma za ta sake samun miji irin Abu Salama? Daga cikin mutanen farko da suka yi kaura daga Makka kasar kafirci suka tafi ainihin kasar hijira ita ce kasar Habasha, suka sake rantayowa daga can suka sake dawowa Madina, ai kuma ita ta kade. Manzo Allah yace ta daina wa kanta wannan irin baka addu'a, ta rinka cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ki rinka yin inna lillahi, ki rinka cewa Allah ka yaye min wannan masifa, Allah ka kawo min abin da yafi alheri. Manzo Allah ya addu'a, Allah ka jikan Abu Salama, Allah ka kawo wani wanda zai kula da iyalan shi bayan shi, Allah ka daukaka darajojin shi, Allah ka buda mishi ka haskaka mishi cikin kabarin shi. Manzon Allah kenan, ba kwana ike yi addu'a ba, ba addu'a zai fara duk sai kun gaji ba, in yi sadara ɗaya sadara ɗaya da rabi ta isa, saboda harshen yana da power, yana da ƙarfi a wurin Allah, in yi kalma ɗaya shikenan ta shiga. Ina fata an gane. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya auri wannan mata, kaga gashi shine a gidan manzon Allah aka tarbiyanci waɗannan ƴaƴa, shine domin daga baya sun dawo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dan ta rinka cewa manzon Allah, to kana son aure na, gani da agololi, ga yaro Umar, ga Zainab, ga Salamatu din da ake cewa Ummu Salama, to yanzu yaya kenan, zaka iya da ni haka da ƴaƴa ribi? Manzon Allah yace Allah ne yake rikewa. Manzon Allah ya aure ta kuma ya rike su, gashi Allah ya albarkaci dukkan ƴaƴan sai da suka zama malamai. Kaji yau gashi ita take riwayato mana hadisi daga wurin mahaifiyarta. Ita gashi Abu Salama yace an Zainab binti Abi Salama daga Zainab ƴar Abi Salama. To anan ya kamata mu tsaya mu faɗi wata sunnar, kuma saboda shi karatun hadisi albarka ce. Yanzu anan yana nuna mana kenan, ko ka auri mace ta zo gidanka da ƴaƴa ko da ɗa agola kenan, wannan ɗan ba zai amfani da sunanka ba, dan kai kake biya mai kuɗin makaranta, kai kake mai keken sallah, kai kake mai rigar sallah, kai kake mishi kaza, ba zai koma yana amsa sunanka ba, sunan baban shi da ya rasu a cikin gidanka zai rinka ansawa. Gashi Zainab ƴar Abi Salama, aka ci gaba da ambatanta da sunan mahaifinta, saboda su da dama mutane suka ɗauko riƙon ɗa ko ya auri uwar sai kuma a juya sunan ɗan daga sunan mahaifin shi, sai a koma ana kiran shi da sunan wannan uban. Wasu tsofaffin ne ma za su kitsa haka, wai to wannan yaron fa sai ki sa ya rinka amfani da sunan mijinki na yanzu, saboda kada mijin ya ga cewa an nuna mishi ba ɗan shi bane. A'a, gwaggwakin yi kuskure. Allah ce waye, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallahi, ku kira su da sunan ubannin su shine daidai a wurin Allah. Duk sabanin da aka yi an yi kuskure, ko babanka shine Fir'auna, sai a ce Abdullahi ibn Fir'auna, daidai ne, ba ai kuskure ba. Amma saboda kafircin babanka ko bid'a shi ko batan shi ko menene nashi, ka kyamaci sunan shi, to anan kuma kai ƙarya, domin anan dangantaka ba ta addini bace, dangantaka jini ce, ba za ta taba yiwa ka canza ta ba. Jama'a kun gane adalcin musulunci ko? Saboda haka gashi Zainab ƴar Abi Salama haddasathu, ta bashi labari, tace anna Umma Salamata, mahaifiyarta mai suna Ummu Salama, asalin sunanta Hindu. Hindu da Bahaushe yake cewa Hindatu ko Hinde, duka karambani ne irin na Bahaushe. Ba Hindatu, ba Hinde, sai dai Hindu. Anna Umma Salamata qalat, Ummu Salama tace, hittu ana, ko hittu wa ana ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fil khamila, ina kwance cikin mayafi, shine al khamila ko bargo, ina kwance cikin mayafi sai haila ta zo mini, gashi ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Fansalaltu, sai na silala jikina, na janye jiki. Fakharajtu minha, sai na fita daga cikin wannan al khamila din, wannan mayafin. Fa akhadtu thiyaba hidati, sai na dauko tufafina da nake sawa na haila. mun dan fara tattauna waɗannan matsalolin a baya, inda har Bukhari ya kulla babi da sauransu, kuma za mu zo mu sake jin wani babin yanzu ma ba da dadewa ba, cewa ya halatta idan akwai wadata sai mace sai ta samu wani tufafi wanda za ta ajiye, da zaran ta shiga haila sai ta rinka sawa. Kamar yadda ka je gidan masu kuɗi, zaka ga cewa kowa yana da rigar bacci, in dare sai ka ga an cire rigar da aka yawo da ita, an sa wata iri, kuma ita wannan sunanta rigar bacci. In za a shiga kitchen sai ka ga akwai rigar shiga kitchen, duk wannan sai a gidan masu kuɗi. Amma gidan mu ta talakawa, rigar kwanciya ita ce rigar yawo, ita ce rigar shiga kitchen, ita ce rigar shiga ko ina a duniya, in dai ba lahira zaka tafi ba. Ina fata an gane. To in akwai hali kenan, in babu hali kuma shine sai a koma kan wancan hadisi da muka yi ishara na Aisha. Tace sai na janye jikina, sai na je na dauko tufafi na da nake sawa in ina haila. Fala bistu ha, sai na sanya wannan tufafi. Fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, yace da ni, anufisti, haila ce ta zo miki? Haka zaka fassara wannan wurin, ka bada shi da ma'anar shi, domin asalin fassarar shi shine anufisti, haihuwa kika yi, jinin haihuwa ne ya zo miki. Me yasa annabi ya amfani da wannan kalmar? Saboda alakar jinin haihuwa da jinin ainihin haila wajen hukunci, sai tasarrufi kawai akan haka. Kamar yadda husufi idan na rana ne, sai a ce kasafa, kasafati shamsu. Idan husufi na wata ne, sai a ce khasafa. To amma ya halatta kuma kowane ka juya ka kira ɗayan, ka ce khasafati shamsu, kasafal kamaru. Ko kun fahimta jama'a? Ya halatta. Dan haka sai ainihin take cewa, sai ce da ni ainihin wato haila ce ta zo miki? Qultu na'am, sai na ce eh. Fada'ani, sai ce zo, sai ya kira ni. Fa adkhalani ma'ahu fil khamilati, sai ya sake shigar da ni cikin mayafin nashi. Wato kamar da ta je ta sawo rigar ta dawo, sai tana dan dari dari, to na kwanta tare da shi na shiga cikin mayafin. Sai ya ce to ga alama dai jinin haila ne ya zo miki ko eh? To zo mana. Sai jawo ta, sai suka kwanta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Manzo Allah ya fi kowa kirki duk duniya da lahira jama'a. Manzo Allah ya fi kowa adalci. Yahudawa suna kyama, ai Yahudawa ba sa kyamar mace in tana haila ko? A su suke kyama, suna kyamar mace in tana haila, sai a kai ta bayan gida a mata wata yar bukka sai aje ta, sai ta gama haila a dawo da ita. Kiristoci kuma sai su yi tadda mamukata haka, ai ta jima'i, komi ma ba abin da zai canza. Da manzo Allah ya zo sai ya kama hanya ta tsakiya, ita ce ba za a sadu da ita ba, amma kuma ba za a kyamace ta ba. Amma Yahudawa ko abincinta ba za su ci ba. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Qalat, ita ainihin wato Zainab sai ta ce wa haddathatni, kuma mahaifiyata Ummu Salama ta bani labari, anna annabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana yuqabbiluha wa huwa sa'imun, manzo Allah yana sumbantarta a halin yana azumi. Duk waɗannan abubuwan suna nuna mana ya halatta ko? To banda wannan janibin, kuma ka kalli janibin wace ce take ruwaito hadisin. Yatta ce take ruwaito hadisin, amma ta gaya wa yatta cewa mijina manzon Allah yana sumbanta ta a halin yana ainihin azumi. Saboda babin karantar da ilimi babu wani jin kunya. Ma'ana in Allah ya baki ilimi, zaki zauna ki karantar da yakki. Ba wai za a zo wani babi ne da zaki ta kwatance kina ta shamfanya ba, sai ki fito karara ki fada. Gashi yatta ce take bada labari, tace kuma mahaifiyata tace mijinta manzon Allah yana sumbanta ta, yana kisin dinta a yaushe, a lokacin a halin ma yana azumi. To kaga wannan kam, in ba a azumi ai al'amari ya wuce da yadda kake tunani. Wa kuntu agtasilu, sannan kuma tace mahaifiyata wa Ummu Salama tace ai ma na kasance ina yin wanka, ana wan nabi sallallahu alaihi wasallama, ni da annabi sallallahu alaihi wasallama, min ina'in wahidin min aljanaba, muna yin wankan janaba da bokiti guda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ashe kenan duk sadda kaji cewa ana wani shamfanya, to babin karantawa bai kama bane. In karantawa ta kama sai a fito karara a fara. Gashi yatta take gayawa, muna yin wankan janaba ma da annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma annabi yana sumbanta ta a halin yana azumi, kuma wata rana muna kwance da shi a cikin bargo daya, sai haila ta zo mini, naje na canza kaya, ya kira ni muka sake shiga cikin mayafi guda. Waɗannan gabobi guda uku ba gabobi ne na jin kunya ba, amma babi ne na karantawa, sai a zauna a karantar da mutane. Allah ya taimake mu. Dan haka ya halatta a kwanta bacci a wuri guda da macen da take haila. Babu man akhadha siyabal haidhi siwa siyabit tuhuri, babin da ke magana akan wadda ta mallaki tufafin da za ta rinka sawa a lokacin haila, banda tufafin da take sawa a lokacin tsarki, ta yi daidai. Shine jawabin, wadda ta mallaki tana da tufafin haila banda tufafin sanyawa lokacin tsarki, ta yi daidai. Imam al-Bukhari zai ta kulla mana babuka masu alaka irin waɗannan, wato tufafin munasaba, haka ake kiransu. Tufafin munasaba shine ya halatta ka ware wata riga da wando da takalmi da hula da agogo da wani turare saboda juma'a, ya halatta. Ya halatta ka ware wani zani da mayafi da menene da turare saboda kabari, shine likafani, ya halatta. Ta halatta yanzu din nan ka je tele gwada ka tsaf a dinka maka likafani, ka samu turaren ka mai kanshi, ka je ka aje a akwati, ka kira ƴaƴa da dangi ka ce jama'a ina mutu kun ga gashi din na hutar sheku, ya halatta. Za mu zo mu karanta. Haka ya halatta ka dinka riga ka aje ta sai ranar Idi, ya halatta ka dinka riga wadda za ka rinka tarban baki, in aka ce maka baki sun zo sai a je a dan aje su a wani wuri haka, dan waitin room haka, suna dan shan wani dan abu haka, sai ka je ka shiryo ka yo shiga ta musamman. Duk sunna ta zo da wannan jama'a. Dan haka addininmu jama'a ba addini ne na mutane masu warin baki da karnin riga da ainihin dauda da nufin cewa wai haka qurba ce neman kusanci ga Allah ba. Addininmu addini ne na tsafta. Qala haddathana Mu'adh ibn Fadala qala haddathana Hisham an Yahya an Abi Salama an Zainab bint Abi Salama an Ummi Salama qalat, kadeji ita Zainab din ce ta sake ruwaito wannan hadisin dai. Shine hadisin da muka gama karantawa, dan ka gane cewa hadisi ɗaya ana iya fitar da hukunce-hukunce da yawa, sai kana karanta sharhi na al-Imam an-Nawawi da yake akan littafin hadisi, kaman me kaman sharhin shi da yawa littafin Sahihu Muslim, zaka ga hadisi ɗaya sai fitar da fiqh wajen guda 30 ko 40 ko fiye da haka. Kaga hadisin can da muka gama karantawa, yanzu Bukhari ya fitar da halaccin kwanciya bacci tare da mace mai haila ko, sai sake kawo shi cewa Zainab yar Abi Salama tace an Ummi Salama qalat, daga Ummi Salama, Ummi Salama tace baina ana ma'a annabi sallallahu alaihi wa sallama muttaji'atun fi khamila, wani lokaci muna kwance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin mayafi, hittu sai haila ta zo mini, fansalaltu sai na janye jikina, fa akhadtu siyaba hidati sai na dauko tufafina da nake sawa a lokacin haila. Mahallin shahid kenan na cewa man akhadha siyabal haidhi siwa siyabat tuhuri, ya halatta a mallaki tufafi na yin haila. In kana da hali sai ka dinka wa matarka, duk sanda take haila sai ta rinka sa wannan, in kana da hali daidai ne. Me yasa? Saboda gashi sahabiya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gidan manzon Allah da sani da yardan manzon Allah ta yi, dan haka ya zama daidai ne yin haka din. Tace sai naje na dauko tufafi na haila, fa qala anufisti, sai yace haila ce ta zo miki, fa qultu na'am, sai nace eh, fa da'a li, sai ya kira ni, fa taja'tu ma'ahu fil khamila, sai muka kwanta tare a cikin wannan mayafin. Babu shuhudil ha'idil idaini wa da'watil muslimina wa ya'tazilnal musalla, yace babin da ke bayani akan cewa mace mai haila ya halatta ta je filin idi na karama da babbar sallah, kuma ayi addu'a tare da ita da sauran musulmi, sai dai kuma wa ya'tazilnal musalla, su mata masu haila za su ja baya daga filin da za a yi sallah a lokacin sallah din. To abin da yasa zan dan tsaya in dan yi mana sharhi akan wannan babin, saboda mutane alhamdulillahi, wato mutanen Najeriya, ba abin da zamu ce musu mu ahlus sunna sai dai san barka, sai dai mu ce musu Allah ya musu sakamakon alkhairi, ba dan komi ba. An kada kugen sunna fiye da shekara 40 a Najeriya, kuma mutanen Najeriya sun amsa. wata kasar jama'a yadda kuka ga Allah ya bada labari cikin Qaf game da qaumu Tubba, haka suka yi malaman ahli sunna, wata kasan aka ce azu sunna, sai sun kama duk waɗanda suka ce azu din sun kashe su, ba za su bar ko kwa ɗaya ba. Amma Najeriya an kada kujen sunna kuma jama'a sun taho, duk waɗannan ƴan tata birza kyale su, kyallin karasawa ne wai tsohuwa da rigan mama. Ina fata an gane duk kar su dame ka, wallahi kar su dame ka. Najeriya ainihin akwai alkhairai masu dimbin yawa, duk wanda ya sa tabaran hangen nesa na alheri wallahi zai hango. Abin da yasa na faɗi haka jama'a, mata aka yi musu wa'azi su rinka zuwa filin idi, suna zuwa, aka ce hatta mai haila ta je. To menene ma'anar mai haila ta je? Shine saboda za a yi addu'a. Addu'an nan da ake a filin idi addu'a ce mai albarka. To wannan addu'a in za a yi to za ta yi. To amma a sadda ba a yi sallah, ba a so a gansa a cikin sahu, domin za su rikita sahu. Dan za a miƙe za a yi sallah, sai ka ga wasu a zazzaune. To ai sun karya nizamin sahu. Sai su fita su koma gefe guda sai su zauna. Sai zama a hada sahu daidai wa daida, sai a yi sallah. Idan aka idar da sallah, za a yi huduba, za a yi wa'azi, za a yi addu'a, sai su dawo sahun mata, sai su zo su zauna, sai su yi musharaka wajen addu'a. To dan kuskuren da matan ke yi shine rashin tashi. Sai kaga an tada sahu, sai kaga nan mace daya a zaune, can biyu a zaune, can uku a zaune a cikin sahu. Me yasa ba za su yi sallah ba? Suna da haila. A shine Imam al-Bukhari yace wa ya'tazilna al-musalla. Amma za su ja baya daga filin idi din a sadda za a yi sallah. In aka zo za a yi addu'a fa, sai su shigo sai su zauna cikin sahu. Jama'a kun fahimta ko? Allah ya taimake mu. قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت حفصة إرسيرينا إتتي ود مغكرنت ونن حديثنا تنك تنك تنبايا تو أنن تكي بعد الأباري تتي كنا نمنأ أواتقنا من كسنتي منا حنا من يمن يماتم أن يخرجنا في العيدين سفتفيلين إيدي أواتق awatiq ita ce rikakkiya irin yan shekara 25-30 ta gama NCE ta gama poli ta gama university har yanzu Allah bai amsa addu'a ba tukuna ma'ana ba miji bai zo ba to ita ce larabawa sai su kira ta atiqa wato wannan ta entu yanzu kaga dai ita ba a dukanta kuma dole a ware mata ɗakin ta daban kuma adadin atamfar da ake dinka uwarta ita za a dinka mata dan ba za ka siyo yadi biyu ka bata ba in ka siyo yadi shida ka ba uwarta ita ma shida za ka bata girman takalminta ɗaya da na uwarta ko kuma mata fi uwarta babban kafa irin abincin da aka sa uwarta adadin malmala ita za a sa mata shine atiqa wato ta zama mai yanci shi yasa laraba suke kiranta atiqa to shine Hafsa tace muna hana awatiq manya manyan yan mata rikakku to muna hana su an yakhrujna fil idaini muna hana su fita domin ainihin sallah ta idi karama da babba fa qadimat imra'atun to su wannan da tace suna hanawa din su ta bi aini a lokacin ba su san sunna bane shi yasa suke hanawa tace ana nan sai wata mata ta ziyarce mu ta zo garin mu fa nazalat qasr bani khalaf sai ta sauka a qasr a gidan bani khalaf wato larabawa sai in ka zauna da larabawa ko in ka yi karatun adab sannan za ka iya gane wasu abubuwan nasu in ba haka ba in ka zo fassara sai kai ta shirme kun ga yanzu kalmar kasuru me take ɗauka fada ko to amma anan ba fada take nufi ba irin waɗannan gidaje namu na cikin Zaria yadda za ka ga babban gida wanda yake gida ne guda ɗaya amma akwai sassan yaya akwai sassan wane akwai sassan wane babban gida to sukan kira shi kasuru saboda in ka duba yayi kama da fadadin ai ko kun fahimta shine tace muna nan a wannan hali sai wata mata ta zo sai ta sauka a gidan su bani khalaf wato a family din bani khalaf sai ta ta'abiri da qasr babban gida ne fa haddasat an ukhtaha sai ita wannan mata ta rinka ba da labari game da yar uwarta wa kana zawju ukhtaha shi kuma mijin ƴar uwar tata da ita wannan bakuwa take bada labari, ina son ku natsu ku fahimci maganar. Ita wannan bakuwar da tazo sai ta samu su Hafsa suna hana manya-manyan ƴan mata zuwa masallacin Idi. To sai ita wannan mata sai ta zo tana bada labari game da mijin yatta. Shi mijin yattata sahabi ne, Ghaza ma annabi sallallahu alaihi wasallama sintai ashara, yaki goma sha biyu ya halarta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan ayya hada kashi, ya shiga tarihi. Wa kanat ukhti ma'ahu, ita wannan mata bakuwa sai ta ce ita ƴar uwarta wanda nake ba ku labarin mijinta ya je yaki goma sha biyu ko, to ƴar uwarta tana tare da shi fi 60 a cikin yaki 6, yaki 6 da mijin ya je cikin goma sha biyu da ita aka je. Qalat, to ita ƴar uwarta, kuna fahimta yadda labarin take, yadda labarin yake. Ita ƴar uwarta inji wannan mata sai ta bada labari ta ce kunna nudawil kalma, mun kasance muna bada magani ko muna sa magani ga alkalma, shine jam'in alkalim, alkalimu, waɗanda suka ji rauni, waɗanda aka yi wa rauni a filin yaƙi, to mu muke sa musu magani. Wannan me kenan? Nasin kenan, aikin nas kenan. Ma'ana lallai ne ku bar ƴan matanku su je su karanta nas. Gashi yanzu Jami'ar Ahmadu Bello ta fara yin digiri a harkar nasin, so da haka ku bar ƴaƴanku su je su karanto, muna da bukata. In an yi muku magana ku ce ku ba malamai ba ne, su Shehu Abubakar Gumi da yaran shi su Albani su suka yi muku fatawa. In ta rikice a taho gurinmu, ku ƴan karɓan fatawa ne kawai. Mu muka ce ku bar ƴaƴanku ƴan mata su je su yi digiri akan pharmacy, akan medicine, akan nursing, muna bukata. Gashi wannan mata ta ce mu mata da muka je wurin yaƙi, an je da mu ne cikon taro, kunna nudawil kalma, mu ne muke wa waɗanda aka yi wa rauni magani. Da ƙarfin tsiyar suke maganin koko sun iya. Wannan iya wadda suka yi menene? Ba shi ne cost din nursing ba? Shi ne kawai. Sannan ku je ku duba waɗannan sahabban mata a wurin suwaye wai suka koyi waɗannan ayyukan. Mafi yawanci sun koya wurin kafirai ne, saboda a lokacin babu malamai waɗanda suka iya abubuwa. Ba farkon musulunci ba ne? A farkon musulunci ne. Yanzu kai ire-irenmu kana jin unguwar zomominmu ahlus sunna ne? Ko kun fahimta jama'a? Unguwar zoman da ta irin unguwar zoman ni da irina da sama. Ko kun fahimci yadda abin yake? To amma abin da ake so shi ne mu ɗin kuma sai mu samar da anguwannin zoma na sunna, to shi ne aiki ya yi kyau kenan. Amma dama farkon rayuwa ta tafiya, ai dole dama za a rinka haƙan kabari, za ku je ku koya ne wurin ƴan bid'a da kaza da kaza, ɗorin karaya, kamun targaɗe, kamun kafaɗa, haƙar ƙari, duk a wurin ƴan bid'a za ku koya. Waɗanda addu'ar ma wata surkulle suke karantawa, sai ka je ya koya maka ya ake daidaita ƙashin, ya ake kaza. Addu'ar yana koya maka dukkan jihar jajin banzan shi, in ka iya saitin ƙashin da ka zo sai ka cire nashi sai ka sa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kana matsawa kana cewa Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa washfi anta shafi la shifaa illa shifa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. To haka muke so ahlus sunna ku gane. Amma ku ce saboda ƴan bid'a ne, to ai wasu ba su iya ba sai su. Sadda aka yakin Badar, manzo Allah yana son malaman Islamiya, kuma babu musulmi malaman Islamiya, du'ar na ne. Su suka iya rubutu da karatu, su suka iya kaza da kaza, ya za a yi? Sai manzo Allah ya ce to duk wanda yake da kuɗi ya biya kaza. To duk inda ka samu malaman Islamiya da wahala ka samu, dama ba talakawa bane tun a dadin. Shi ne matsalar da ta faru. Sai zama waɗannan ga sunan Qurayshawa ne, dukkansu sun iya Islamiya, amma ba wanda yake da kokobo. Sai manzo Allah ya ce to ku zo, ku za ku karantar mana da ƴaƴan musulmi har sai sun iya rubutu da karatu. Idan kuka yaye su, to shi ne kun ƴantu, kun biya fansarku, ba a ce dole ku musulunta ba. Haka suka zauna wata da watanni, suka yi ta karantar da ƴaƴan musulmi alal hizaq, har sai da ƴaƴan musulmi suka iya, sai aka sallame su. Wanda ya ga dama ya musulunta, wanda ya ga dama ya koma Makka ya ci gaba da kafirci, an karya kashin bayan su, kuma an kwashe ilimin da ke wurin su. Yasa musulmi sai kun zama masu basira. Idan kuka ga fatawa irin su Abubakar Gumi sun bude baki sun ba ku fatawa, kai waye? Kai ko fallan da ake nada karanga kawaidi baka kai ba a cikin fiqh? Ka san kawaidin an tashi buga shi a Kano, karanga ake samu ko? To baka kai daraja wannan karanga ba a cikin fiqh. To aka samu manyan mujtahidan zamanin ka suka ce maka je ka kai, me ya zafi? Wallahi alazim, shi yasa akwai wasu matasa a Lagos suna burgeni, sukan gayyace ni nakan je in yi musu wa'azi kusan duk shekara. Suna bani sha'awa, sha'awar da suke bani ita ce idan mas'ala ta taso sai su ce to su ba malamai bane, ku ne malaman mu na sunna, menene fatawar ku? Duk abin da kuka bayar shine final say, ba wanda zai ce wani abu. Idan ba tare da samar da malamai gogaggu waɗanda za a gamsu da fatawarsu ba, kowa ya taso ya ce shi ma mujtahidi ne, hum rijalun wa nahnu rijalun, yaushe rayuwa za ta yiwu? Saboda haka jama'a, ku bar ƴaƴanku su je su karanta nasin. Innama abinda muke bukata waɗannan al'amura ne waɗanda dole, tunda mu ne muke ba da fatawarsu a zamani, dole wata ran za mu kira ku lacca mu dan haskaka mu ba da shawarwari yaya za a yi to game da kaza. Mu ji daga gare ku menene koke-kokenku. Wani zai ce ni kukana in na batta ta tafi karanta nasin din, kafin ta gama karatun nasin din ta lalace ta fetsare. Wani ya ce ni ba ni da kudin registration, nasin wajen 60,000 ne ko 70,000, sannan za a zo da kinkime mai littafi a ce za a yi photostat din ma 5,000 ne, an ce original kuma 18,000. To ba ni da halin haka. To matsalar idan ta gama nasin din gaskiya, saboda Allah, yanzu ƴata za ta tafi tana aiki a asibiti ta yi night duty, sai ku je ku tattaro mana ire-iren waɗannan matsalolin, sai a zo sai a zauna sai a tattauna sai a kawo shawarwari. Haka ake yi jama'a. Amma kowane malamin islamiya ya dan jaji gefe guda ya tara wasu ya ce mu ba mu yi, tunda ku ba malamai bane, kuma kuka hana fatawan malamai ta aiki. Amma ina son ku dubi wannan matar, tana bayyana ta je yaki guda shida tare da mijinta, dan karka ce to me ta yi, sai ta ce kunna nudawi al-kalma, mu ne muke wa marasa lafiya waɗanda aka yi musu rauni, to mu ne muke musu ainihin magani. Wa naqumu alal marda, mu ne muke tsayuwa akan marasa lafiya, muna me kenan, muna jiyarsu. To sai ka dawo ka sake fitar da wani fiqh. Na ga muku karatun hadisi, albarka ce da shi. Kenan yanzu ashe matarka da take nas za ta iya tsayawa akan wani musulmi ta yi jiyar shi kenan? Hali ne yake kamawa. In ba haka ba, ai manzo Allah zai iya ware wasu maza waɗanda za a je a yi training ɗinsu su rinƙa wannan. Amma hali ne ya kama, ai akwai nasu namiji, nasu isma. Ko kun fahimta jama'a? Wato kamar yadda na gaya muku, al'amura na musulmi yadda ake shi ne, in matsala ta faro, zamanin Sayyidina Umar ne aka fara kafa gwamnati irin wannan da kake gani a duniya. Abinda muke nufi gwamnati irin wannan, wadda gwamnati ce a ce shugaban kasa, ministan kaza, commissioner kaza, director, permanent secretary na parastatal kaza, Sayyidina Umar ne di ya zauna ya tsara wannan. Sai yasa aka samu wani babban malami ba magaribi ya ce diwanu Umar. Yadda tsarin gwamnatin Umar take, di ya kawo, Umar ne ya fara tsara gwamnati with hierarchies irin waɗannan, wane yana wuri kaza, wane ne kaza, wane ne kaza, Sayyidina Umar ne fara yi. A ƙarƙashin wannan, idan matsala ta taso, sai Umar sai tattara al-muhajiruna wal-ansar, sai ya fara musu kirari ya ce a kanku Qur'ani ya sauka, kun san halal kun san haram, manzon Allah ne malaminku, kaza 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 kaza, ga matsala ta taso me kuke gani? Sai a zauna a tattauna. Kafin gari ya waye an fitowa da musulmi mafita, in aka yi sallar asuba, sai Umar ya ce a madadin manyan malamanku da muka yi taro da su a jiya akan matsala kaza da ta taso, mun kwana akan kaza ya halatta ko kaza bai halatta ba, ko kuma ku kara mana lokaci, za mu kara samun lokaci mu tattauna. Haka ake jama'a. Amma al'amarin musulmi ya zama fauda, kawai ya zama kowa ya bude baki, wai shi ma ya zama malami. Kuma yana daga cikin musiba dama da manzon Allah ya faɗi, shi ne a samu wato mutumin da bai kai ya kawo ba yana magana fi amril ammati, al'amuran jama'a in hailan matarka ce ta rikice sai kai mata fatawa, amma matsalan ta shafi ta al'umma su ne suke cewa mata ummu bihil balwa, wannan mutum ɗaya ko mujtahidi ne aka ce yayi taka tsantsan kai ya fatawa, saboda so ake ayi amfani da ilimi da hankali da duban matsaloli da maslahohi na jama'a. Gashi nan dai tace har muna tsayuwa ga marasa lafiya muna ji da su. Fa sa'alat ukhti annabi sallallahu alaihi wasallam, ko sai yar uwarta wadda ta je yaki guda shida tare da mijinta da manzon Allah, ko sai ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wacce tambaya ta yi tace a ala ihdana ba'asun idza lam takul laha jilbabun alla takhruja, ya manzon Allah yanzu ɗaya daga cikin mu tana da laifi idan ba ta da jilbab, in ba ta samu fita filin idi ba, me bambancin jilbab da hijab? Hijab shine wannan tufafi da mata suke sawa suke rufe daga fuska zuwa ainihin kwankwaso ko zuwa kafa ko zuwa makamantan haka, shine ake kira hijab. To amma jilbab ana nufin abin da za ta rufe sama, ta rufe fuska, ta rufe har ƙasa, ta rufe ko ina, to shine ake kira jilbab. Dan haka jilbab ma'anar shi ta fi fadi fiye da hijab. Dan haka kaga Allah me yace, cewa yudnina alaihinna min jalabibihinna. Dan haka jilbab a ammu ma'anan min alhijab. Allah ya ji kan Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, shekaru 50 da ta gabata ko fiye da haka ya rubuta littafi ya sa mishi hijabul mar'atul muslima. Bayan shekara 20 da fitan littafin, sai nazarin sunan littafin sai ya canza shi, sai mai da shi jilbabul mar'atul muslima. Yace dan ba muna magana ta rufe sama bane kawai banda ƙasa, muna magana ta rufe jikinta ne gaba ɗaya. To wa'azi ne manzon Allah yawa mata cewa a fita filin idi, sai wannan yar uwar sai ta tambaye cewa to yanzu nan wadda ba ta da jilbab, wato suturar da za ta sanya tun daga sama har ƙasa ta fita, yanzu kenan ta yi laifi in ba ta je filin idi ba? Kala sai manzo Allah ya ce litul bisha ko sahibatuha min jilbabiha, sai yar uwarta ta ba ta ainihin aron nata hijabin ko ta ba ta kyautar nata hijabin. Ma'anar wannan shine madadin annabi ya ba ta ansa da eh ko da a'a, sai ya kawo me? Sai ya kawo mafita. Yanzu wadda ba ta da jilbabi suturar da za ta fita filin idi, to in ta zauna ba ta je sallar idi ba, ta yi laifi? Madadin ya ce eh ta yi laifi, ko a'a ba ta yi laifi ba, sai ya ce kawarta ko yar uwarta sai ta bata, wadda take da guda biyu sai ta bata ɗaya kyauta ko aro. Manzo Allah ya ce wal tashhadil khaira, ta halarci alheri, zuwa idi alheri ne, domin duk takawa guda ɗaya da kika yi ko kai za a baki lada, za a ɗaga darajarki, za a yafe miki zunubi. To ka duba taka nawa ake, kafa nawa ake kafin a isa filin da za a yi sallah, ko kun fahimta? Dan haka akwai alkhairi a filin idi ta je wurin wa da'awatul muslimina, kuma ta halarci wurin da musulmi za su yi addu'a, wannan addu'a da liman yake yi da al'umman musulmi suke yi, to ta halarci wannan wuri. To sai Hafsa ta ce falamma qadimat ummu Atiyya, da babbar malamar mu ummu Atiyya ta iso, sa'altuha, sai na tambaye ta ai wata bakuwa muka yi mai ilimi, tazo ce ta kawo mana karatuttuka iri-iri, cikin karatun ma ta ce sun je yaki tare da manzon Allah, su ne suke aikin kula da marasa lafiya, ai ta ce ta yi wa manzon Allah tambaya kaza, ta yi kaza. Ala gafarta malama ummu Atiyya, yaya wannan abu yake a sami'itin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama? Kin ji manzon Allah yana faɗin irin waɗannan maganganun da wannan baƙuwa ta faɗi? Qalat malama ummu Atiyya ta ce bi abi na'am, ta ce eh haka abin yake, na ba da fansar ubana ga manzon Allah. Yana daga cikin al'ahda sahabbai, suna girmama manzon Allah, suna cewa bi abi huwa wa ummi, na ba manzon Allah uwata da ubana ma. Gashi shine wa kanat la tazkuruhu illa qalat bi abi, ummu Atiyya duk sanda za ta ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta ce bi abi, na bashi ubana. Daidai ne ka faɗa haka ko yanzu ne kai ma an ka tashi magana, ka ce bi abi huwa wa ummi, na bashi fansar uwata da ubana. ai shine malam mawaki manzon Allah yake cewa fadainahu bil arwahi law kana yuftada fa kullun bihi ba'da dhalali qad ihtada, yace da a ce ana iya daukar uwa da uba a yi kyautar su, to da sai mu dauki uwa da uban mu kai mu ce manzo Allah mun baka, ka san duk duniya baka da abin da yafi su ko, sai yace domin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayin da abin da manzon Allah ya kawo mana ai yafi karfin uwa da uba, sai yace domin da dukkan mu batattu ne manzon Allah ya zo mana da shiriya, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratin lahi, manzon Allah mai shiryawa ne zuwa ga hanyar Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, bi abi huwa wa ummi, ni ma dan dana eh, sami'tuhu yaqulu, tace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa yakhrujul awatiqu, riƙaƙƙun ƴan mata za su fita filin idi, wa zawatul khuduri, da waɗanda suka fara girma, awil awatiqu zawatil khuduri, wato su ƴan mata din nau'i uku larabawa suke kasa su, akwai ƴan mata waɗanda sukan kira su al-abkar, su ne waɗanda suke ƴan berori ƴan shekara 12-13 ta ɗan fara fito da nono, zaka ga ita ma tana ɗan karambani haka, tana ɗan kada kirji, ita ba wai mace ce, to shine a Hausa sai a kira ta bera, ina fata an gane, to in ta ɗan fara ta kai tsaka-tsaki ta bar wancan kanana bata kai gundun-gundun ba kuma fa, sai a kira ta zatu khidirin, wato zatu khidirin ita uwarta tana uwar daka, ita kuma sai a ban mata falo, shine zatu khidirin kenan, to in ta rika to ita ce sai a mata dakin gashin kanta, ito sai a kira ta atiqa, to wani lokacin sai su haɗe nau'i na biyu da nau'i na ƙarshe din, shine anan ko dai yace yakhrujul awatiqu, rikaƙƙun ƴan mata, wa zawatul khudur, da kuma waɗanda suke ƴan tsaka-tsaki za su fita filin idi, awil awatiqu zatul khuduri, an gane, ko kuma rikaƙƙu waɗanda suke zawatul khudur, ko dai ya haɗe biyun a siffa ɗaya ko kuma ya rarraba su. Imrul Qais ayya ambaci irin wannan ko, yace wa baydatu khidrin la yuramu khiba'uha, yadai ta waƙoƙi haka a cikin waƙoƙin shi na jahiliya, wal huyyadu, haka nan mata masu haila, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan su za su fita filin idi, wal yashhadna al khaira, da mata ƴan mata da ainihin waɗanda suke mata masu haila su halarci al khairi, wa da'watal mu'minina, kuma su halarci addu'ar da mu'minai suke a filin idi, wa ya'tazilu al-huyyadu al-musalla, sai dai kuma su mata masu haila to za su ja baya daga filin idi, shine mahallin shahid da Bukhari ya kawo ko, qalat hafsatu, hafsatu wadda take ruwaito hadisin sai ta ce, fa qultu, sai nace da ita al-huyyadu, mata masu haila kuma za su je filin idi, qalat, sai ta ce a yo mamaki kike yi filin idi ma, alaysa tashhadu arafa, mai haila ba ta zuwa filin arafa, wa kaza wa kaza, da wuri kaza da wuri kaza, duk wuraren addu'a ne da wuraren ibadoji, ai ba cewa kai ta je ta yi sallah ba, kaga albarkar salaf. Yanzu nan wani hukuncin ne ita Hafsa take shakka akai, mai haila kuma ta je filin idi, sai ta malamanta ta ce filin idi ma har wani abu ne, filin arafa ma wanda daga shi sai filin kiyama, ai kuma mai haila tana zuwa, dalili akan cewa mace ko tana da jinin haila za ta hau arafa, inna ma an aka je ba za ta yi wannan sallah da ake ta azhar ba, ba za ta yi sallar la'asar ba, to me za ta yi kenan, sai ta zamanta in ana sallah, idan aka idar da sallah lokacin da liman ya gama khutuba, aka idar da sallah a lokacin an fara tsayawa arafa, ana addu'ar arafa, ita ma sai ta miƙe tsaye, ko kun fahimta, yawa Allah madaukakin sarki ya taimake mu, wannan hadisi na dan zuwa, wannan hadisi yana tabbata mana da halarcin mata masu haila da ƴan mata gundun-gundun ko da ƙanana, duk baki ɗaya ya halatta su je filin idi, kaga mai yiwa a filin idin nan ka je da ƙanwarka ce yakka ce, sai wani bawan Allah ya ga a to wannan kuma fa, sai ka ce ayya ta ce wadda ta gama makaranta a Jigawa, a to ai shikenan, to bari zan zo gaisuwar sallah,
to shikenan sister sai mun zo cin tuwon sallah dan irin wasan nan haka da gaske ko sai ka je ka sawo rigar sallah ka sai ka kintso haka abin ake yi hikimomi ake yi har salaf da suka fi kowa imani jama'a suna hada neman aure da raha ai ba zuwa za kai kamar azara ba haka ina fatan mun gane Ja'far Imam Ja'far jika manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da yaga wata mata ita tana ma cikin takaba ne sai ga yana santa to Allah ya hana ka fito kararaka cewa mai takaba kana santa amma tunda mai takaba ce mijinta ya rasu ba ranar komai ko to an halatta maka zaka dan zubar da magana haka sai ce mata kin ganni tace eh kin ganni eh to ni jika manzon Allah ne sai ta ala gafata malanka maka kuma ita me nayi ce miki ne ni jikan manzon Allah ne ina faɗa miki kan gidanmu ne ita ta gane yana dan shigar da CV din shi ne kafin lokacin kawowa yayi ina fata an gane ya halatta na'am na'am Now. 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 Daga nursing school. Wani bawan Allah ne daga cikin dattawan ne yake bayanin kaɗan daga matsalolin da nake ishara a kai waɗanda na ce in so samu ne sai a haɗu a tattauna su hakika kamar yadda na gaya muku haɗuwa ɗin nan a tattauna su abu ne wanda babu makawa a yi shi wata rana insha Allahu ta'ala matsalar misali ya ce akwai sadda yashi ta shiga tana irin wannan karatun bayan ta yi aure kuma sai ta zo ta samu ciki sai ta tsorata cewa to fa ta ga wata ƴar wani babban mutum ce ma a wannan makaranta ta nursing da zaran ɗaliba ta samu ciki cikin mijinta fa to sai a ce a'a to ba a buƙatar ta a makaranta sai a kore ta wannan matsalar na daga cikin matsalolin da ya kamata a zauna a yi addressing ɗin su sai dai bari in gaya muku hanyoyin da ake bi masu sauki ne dauriya ake buƙata daga cikin hanyoyin shine sai ku yi taro ku musulmi sai zama kuna da wasu magabata waɗanda za su shige muku gaba sai a rubuta irin waɗannan koke-koken sai ku tafi sai ku kai ko shugabannin makarantar idan sun ki sai ku tafi zuwa ga hukumar da ke kula da wannan makaranta ma'ana kamar ma'aikatar ilimi ko ma'aikatar lafiya ko makamantan haka in abin ya kifa ina dan majalisar ku Allah ya sa zaben shi kuka yi dan wannan tana daga cikin matsalar shine in ba zaben shi kuka yi ba kaga akwai fitina saboda yana tsoron ku ko kuma kuna shakkar shi amma in zababbe ne da gaske dama daga cikin ayyukan ba ya tafi bane ya samu kuɗi a Kaduna ko a Abuja ya tafi ya wakilce ku ne idan ya je sai ya gabatar da cewa to shi mutanen wurin shi suna da al'adar aurar da ƴaƴansu tun suna shekara 16-17 dan haka bayan an aurar da yarinya za ta gama secondary ta je ta yi jam ta je ta samu school of nursing ko medicine ko makamantan haka tana gidan miji za ta samu ciki to dokar makarantar kuma ta ce a kori mai ciki dan haka wannan tsarin na karatun yayi karo da al'adarmu da addininmu dan haka a matsayina na ni wakili ne na majalisar dokoki ko majalisar tarayya ko senate na kawo wannan matsala ne dan a zauna a tattauna ta a neman mana mecece mafita. Kun san cewa kawo moshin majalisa a buga a buga a yi nasara ko ba a yi nasara ba yana ƙara darajar ɗan majalisa? Shi yasa ba ku ji lokacin da nake wata magana irin wannan nake cewa wadda duk za ku zaɓa ya zama vocal, ya zama mai iya magana, ya zama yana iya gabatar da magana, ya zama baya jin tsoron magana, ya zama zai iya fasahar warware abin da ya dami al'ummar shi. Ina fatar mun gane duk ire-iren waɗannan matsaloli jama'a. Misali, ina da wani aboki 1980 yace aka nada shi ya zama chairman na Michika local government daidai lokacin da ake fitintunin mai ta tsine a Kano da ainihin can jihar Adamawa Gongola a lokacin. Yace sai wasu alarammomi sai suka shigo garin da allunansu da ƙur'anansu, suna shigowa sai DPO sai yace duk a kwashe su aje a kai su cell. Yace na mai ta tsine people, yace shi yana chairman na Michika local government a lokacin coastal administrator Kantoma. Sai je samu DPO ya ce mishi waɗannan ba mai tatsi ne ba ne, ya ce ni da yake ɗan nan ƙasan ne waɗannan malamai ne masu karatu, ya ce ba za a fito da su ba, mutanen mai tatsi ne. Ya ce alarammomin nan sai suka tafi suna sallin nan suka yi ta saukar Ƙur'ani da daddare. Can da daddare sai aka ji DPO yana harbi ya haukace, sun jawo mishi mai wahala wallahi, sai ya haukace da daddare. Ya ce ƙarshen ta dai haka aka tattara shi kashe gari aka yi ƙasar shi da su can ya je ya rasu. A haka mahallin shahid shi ne anan, mutumin da ya san al'adar mutane. Yanzu in ka tafi Pakistan, 'yan Pakistan in suka ga ɗan Taliban sun gane, in suka ga ɗan Al-Qaida sun gane, amma duk irinsu ɗaya. To da aka je aka tura turawan Amerika, duk wanda suka gani da gemu da ɗagaggen wando sai su harbe shi, sai su ce ɗan Al-Qaida ne. Me wannan maganar tawa take nufi shine dole ne 'yan majalisar ku ya zama zababbu ne, ko kuka zabe su ba su suka zabi kansu ba. Wannan zaben ba zai yi ku ba sai kun dubi suwaye za su iya wakiltar ku. Yanzu kamar tudun wadannan da take cike da malamai, mahaddata Qur'ani, 'yan boko, masu kuɗi, masu wayewar kai, sai a je a ɗauko wani sahorami a ce je wakilce su, misali wanda ba zai iya magana ba, sai a ce akwai wani town hall na tudun wada, akwai ɗakin taro, mutanen tudun wada za su zo su yi taro su ce wane da wane su ne 'ya'yan da muke ganin in sun je za su wakilce mu don suna da siffofi da rayuwa da fahimta irin tamu. To ran da matsala irin wannan ta taso, kawai sai ku haɗu sai ku je ku gabatar mai. Kuna gabatar mai sai ku ga an nuno shi a program na Inside the Senate from the House, wane ne wane ne, sai ku ga ya tashi yana kara wannan motion ɗin. Amma matsalolin da ke faruwa a yanzu jama'a, ka je House ɗin ka gani, mu muna zuwa muna kallon zaman, wani lokacin sai ka je sai ka ga kashi 1-5 na 'yan majalisar ne suka zo, sauran fa sun tafi neman kwangiloli, sun tafi harkokinsu, wakilcin da aka ce za su yi muku ba sa na. Don haka sai a kawo matsalar da ta shafi garinku ne, wakilinku baya nan, balle ya tsaya ya tattauna ya kare ku ya samu muku mafita. Waɗannan matsalolin suna nan yanzu kamar jam ɗin nan da ake yau, in ka ga wahalar da yara suka sha a jam, to sai dai yau matarauna hata zahalu kullu murdi'atin amma arda'at. Duk inda ka shiga a garin nan yau haka za ka ga suna yau, suna tangadi, suna shan fiyo wata, haka ne ko ba haka ba? Haka ake rubuta jam. In jam ta zo kamar ranar kiyama, kamata yayin ranar rubuta jam ya zama rana ce ta jin daɗi, ta hutawa wannan. Amma sai ka je sai a ce lambarka ba ta fito a center da aka baka ba, sai a ce an tura ka ina, lambarka ta fito a akwa ibom. Saboda Allah, kana zariya wai a ce wai lambarka tana akwa ibom, ma'ana tun daga nan an kada kai kenan, kafin ka rubuta ka fadi. Ina ake irin wannan al'amura? Ina waɗanda suke wakiltar mu? Waɗannan matsaloli suna nan ba wai a school of nursing ba kawai, suna nan a makarantun secondary, suna nan a makarantun primary. Akwai makarantar primary da in yaro ya je da dogon wando sai a koro shi. Dogon wando ya saba al'adar mu ne? Bai saba al'adar mu ba. To dole ne aikin da za ku yi jama'a shine ku maida masallatan ku su zama wurin tattauna irin waɗannan matsalolin. In aka yi wani ya miƙe ya ce jama'a ga matsalolin mu kaza kaza, sai ku goyi bayan shi. To wani ka iya rubutu, je kaka rubuta, aje a rubuta, aje a kai wurin wani, aje a kai wurin wani, aje wuri kaza a tattauna. abin daga cikin matsalolin mu mu ɗan arewa shine follow up. Mu kuma ba mu iya bin takarda ba, ba mu iya naci ba akan abin da ya dame mu. Ina fatan kun gane. Saboda haka waɗannan matsaloli kamar yadda nace suna buƙatar ne a samu wata rana a zauna a tattauna su, a rubuta su, kuma a je a ga wani, a ga wanci, a ga suwana, a ga suwana, a ga kaza 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 kaza. Ko kun fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Al-Imam al-Bukhari babban malami yace babun idza habat fi shahrin thalatha hiyad. Babin dake bayani akan idan mace ta haila jini uku a wata daya, to yaya kenan? Ma'ana a cikin kwana goma ta farko ta yi jini ta tsarkaka, goma ta biyu ta yi jini ta tsarkaka, goma ta uku ta yi jini ta tsarkaka, shin akwai haka tana yiwuwa? To in haka ta faru yaya za a yi? Ka sake ta ne wai kana jiran cewa in ta kai wata na biyu sai ka dawo da ita? Ko kun fahimta? Akwai mazan da suke yin haka, zai ce bari ya dan sake ta ya ja kunnanta gidansu ta je ta dan sha wahala, wai sai wata biyu ta rage saura wata ɗaya ta gama idda, ko sai dawo da ita? Sai je zai dawo da ita sai ta ce ai ita ta gama idda tun yaushe? Sai ta ce tun watan jiya. Yaya aka yi ta ce jini uku take yi a wata ɗaya? To yaya za a yi? Wa ma yusaddaqu an-nisa'u fil haidi wal hamli, da kuma bayani akan yadda ake gaskata mata game da jinin haila da kuma ciki. Ma'ana yaya sirrin ta wacce hanya ake bi a gaskata mata in suka yi magana irin wannan wadda ta saba abin da aka saba? Misali mace ce ka auro ta wata shida sai ta zo sai ta haihu, aka tambaye ta sai ta ce ita bata zo da ciki ba, ta ce ai makon da ta zo gidanka da jinin haila ma ta zo, bayan kwana biyu ta tsarkaka, sai ta ce bata sake yin jini a gidanka ba, bayan wata shida kuma ga ɗa ta zo da shi tiƙeƙen yaro mai cikakkiyar halitta. To yaya za a gaskata ta akan wannan ciki, ko ko yaya al'amarin yake? Fi ma yumkin min al-haidi, yace da yadda ake gaskata mata ga abubuwan da yake za su yi na haila. Abu ne ya saba wa yadda aka sani, kamar ciki din ya saba wa yadda aka sani. To yaya za a yi a gaskata mata akan haka? Wannan babi zai warware mana waɗannan matsaloli insha Allahu. Al-Imam al-Bukhari yace liqaulillahi ta'ala, saboda maganar Allah madaukakin sarki da Allah yace wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna, bai halatta ga mata ba su boye abinda Allah ya halitta a cikin mahaifinsu. In kunna yu'minna ko billahi wal yawmil akhir, in dai sun yadda da Allah da ranar lahira. Idan aka sake ta in tana da ciki tace tana da ciki, kar ta boye in dai ta yadda da Allah. Wannan ita ce aya ta 228 a cikin suratul Baqara. Al-Imam al-Bukhari sai ya ce wa yuzkaru an Aliyin wa Shuraih, an ba da labari daga sayyidina Ali da Shuraih wanda yake alƙali ne, babban alƙali sayyidina Ali ne ya nada shi. In imra'atun ja'at bi bayyinatin, idan mace ta zo da shaidu min bitanati ahliha, daga cikin danginta, min man yurda dinuhu, daga cikin dangin nata waɗanda aka yarda da addinin shi, annaha habat salasan fi shaharin, tace tayi jini uku a cikin wata guda, suddiqat, sai a gaskata ta. Mu tsaya mu tattauna wannan matsalar da kyau don a tsaya a fahimce ta. Mace ce a cikin wata ɗaya sai tace tayi jinin haila guda uku, wace hanya za a bi a gaskata ta? Da sayyidina Ali da Shuraihin al-Qadi suka ce idan ta zo da wani mutum daga cikin danginta ko wasu mutane daga cikin danginta cewa ita tana yin haka dama, to za a yadda. Kun ji magana ta farko? Ko kuma ta zo da wani daga cikin danginta ko wasu mutane daga cikin danginta suka ce wance wance mutum ya kirki ce ba ta ƙarya, kenan duk abin da ta faɗa, to sai a yadda. To duka ɗayan biyun yana ɗauka. Wannan kisa, wato wannan fatawa da su sayyidina Ali suka yi jama'a, akwai kisa ne akan haka, shine nake so zan ɗan karanto mana ita a cikin Fathul Bari, sai ku ɗan saurara ka ɗan sai ku ji ta. Gashi babban malami الامام الحافظ ابن حجر الاسقلاني يجي وانما هو فيما نرى ان يشهدنا ان هذا يكون وقد كان في نسائهن. abinda ake nufi shine in aka samu dangin nata sai a ce ku zo nan da Allah za ku iya bada shaida wannan matar dama tana yin jini uku a wata ɗaya? Sai suka ce eh. Sai suka ce ai ma ba ita ba, mu a cikin salsalar gidanmu ma mata suna yin haka. Ko kun fahimta? Qultu, sai Ibn Hajar ya ce ni ko sai na ce wasiyakul qissa yadfa'u hadha at-ta'wil. Yace in aka kwararo maka yadda kissar take zaka ji duk wannan ta'awili da neman karkatar da magana daga yadda take ma duk zai kau. Qala ad-Darimi, al-Imam ad-Darimi yace akhbarana ya'la ibn Ubayd qala haddathana Isma'il ibn Abi Khalid an Amir huwa ash-Sha'bi qala Amir ash-Sha'bi tabi'i ne yace ja'at imra'atun ila Ali tukhasimu zawjaha fallaqaha. Wata mace ce ta zo wurin sayyidina Ali ta kawo kukan cewa mijinta ya sake ta, kuma tana da magana da mijin nata, akwai sauran rikici. Faqalat, domin cewa te hittu fi shaharin salasa hiyadin, na ya haila uku a cikin wata daya. Kun ji abin da ya ja rikicin? Mijinta ya sake ta a watan da ya sake ta ƙarshen watan, sai ta zo ta ce ta gama haila, shi kuma mai yiwa yana yunkurin ya koma da ita. Qala Ali li Shuraih, sai sayyidina Ali ya ce wa alqali Shuraih iqdi bainahuma, kai hukunci a tsakanin su. Qala, sai ya ce ya amiral mu'minina, ran sarki ya dade, wa anta hahuna, kana nan kusa a gabanka ni alqali in yi hukunci, ga ka kai ne sarkin mu'minai, iqdi bainahuma, kai dai kai hukunci tsakanin su. Qala, sai sayyidina Ali ya ce ko a aje wa anta hahuna, sai ce iqdi bainahuma, kai dai Aliyu kai hukunci a tsakanin su. Qala, sai sayyidina Ali ya ce in ja'at min bitanati ahliha mimman yurda dinuhu wa amanatuhu, idan ta zo da wani a cikin danginta wanda aka yadda da amana shi da addinin shi, taz'umu annaha hadat salasa iyadin tatuhuru inda kulli qur'in wa tusalli jazalaha, indai har ta zo da mutum guda ko mutane a cikin danginta waɗanda za su ce a wata ɗaya tana yin jini uku, to yaya jini ukun yake? Sai ce ta yi na farko, in ta yi na farkon ta tsarkaka har kuma ta yi sallah a wannan wurin, a wannan kafin jini na gaba, sannan na biyu ya zo ya tsarkaka ya ɗauke ta samu sararin har da za ta yi wankan haila ta ci gaba da sallah, sannan daga baya na uku ya zo ita ma ta ainihin ɗauke jinin ya ɗauke ta samu ta yi wanka har ta me har ta ci gaba da sallah. Ya ce in dai har an samu haka to ya halatta, in dai har wani cikin danginta zai shaida, wa illa in ko ba a samu haka ba fa fala, to ba za a karɓi wannan maganar tata ba. Qala Aliyun, na'am, sayyidina Ali da ya ji wannan magana wadda Shuraih yayi, sai ce qalun, qala, sai shi mai riwaya yace wa qalun bi lisanin rum ahsanta, sai sayyidina Ali sai yayi ingausa, shine sai yace ka kyauta, fatawakkata yi daidai ya kai alkali, amma da ya tashi fadi sai fadi da harshen mutanen Rum, sai ce qalun, to menene ma'anar qalun? Shine ahsanta, ashe salaf ma suna yin ingausa kenan. Sai faran da zamu fara karatun Sahihul Bukhari nan, nace to da yake mu ƴan boko ne sai a hakuri, wasu kalmomin zamu rinka cuso turanci, amma muka faɗa ko muka ce tunda mun san akwai dattawa iyayenmu waɗanda basu iya turancin ba, sai mai marmaza a dan fassara dan kar su ji an yanke su. Gashi sayyidina Ali kun ga da ya gama jin hukuncin sai ya ce qalun, to me qalun? Rumanci ne sayyidina Ali yayi, ma'ana sayyidina Ali ko dai ya zama bilingual ne ko ya zama multilingual ne ko ya zama yare biyu yake ji ko yana jin yarurruka daban-daban, sayyidina Ali kenan. Sai malam yace fa hadha zahirun fi anna almurada an yashhadna bi anna zalika waqa'a minha, wannan yana tabbatar da kenan abinda ake nufi da wannan fatawa ta sayyidina Ali, a zo da wani cikin danginta wanda zai ce wannan maganar da ta faɗa gaskiya ne yana faruwa da ita dama tun kan a sake ta. Jama'a kuna fahimtar matsalar nan? Wato matsala ce wadda yake ana nufin idan mace ta zo da wani yanayi na haila wanda ya saba yadda aka sani, sabanin nan da ya kuma zai ja ga sabanin hukunci fa, to ya za a yi sai aka ce in dai har aka samu wani cikin dangin ta ya ba da shaida dama haka yakan same ta sai a dauka. To kuma gaskiya ina gaya muku ba wai wannan matar ba, har a yanzu cikin matanmu na nan Najeriya da na nan garinmu da na nan ƙasarmu da na nan yankinmu yana faruwa, akwai mace ɗaya wadda take jini biyu a wata, akwai mace ɗaya wadda take jini uku a wata. Da yawanci abin da yake faruwa sai mun zo muna tattauna wata matsala a nan dangane da tazarar da ake iya gane tsakanin wancan jini da wancan jini, wato ƙaidi aka yi mutane wanda yake wahalar da su, sai a ce jinin farko da na biyu ba zai yiwu a ce jini ne daban-daban ba sai an samu kwana kaza tsakaninsu, wannan kuskure ne, ba a ƙayyade abubuwa na ɗabi'a. Jama'a yanzu in kana zaton cewa sai nan da wata uku za a fara ruwa, yau an fara ruwa a Zaria, to in ka je duk kayan rubuce-rubuce fa yau duk sai ka yaga takardunka, ko kun fahimta jama'a? Abu na ɗabi'a yakan saba abin da kake tunanin ko abin da ka jaraba ka gani, saboda haka kenan in kun gane wannan jama'a, idan mace tana jinin haila kwana uku, abu na farko da za ku duba shi ne adadin kwanaki, abu na biyu launi, kwana nawa take haila kwana uku, sai wata ya zo sai ta yi kwana uku jini ya ɗauke mata, da jini ya ɗauke mata sai ta yi wanka sai ta ci gaba da sallah, bayan kwana biyu sai kuma jini ya sake dawo mata irin wancan, to sai a ce yanzu wannan wata haila ce daban ba waccan ba. Me yasa za ka faɗi haka? Saboda dama tana da kwanaki sanannu, kuma ta yi waɗannan kwanakin sanannun sai jini ya sake dawo mata, sai ka duba ka ga shin jinin nan da ya sake dawo mata irin na hailarta ne, sai ka ce to wannan sabuwar haila ce ba ta ran nan da ta ƙarasa ba, a wani irin jini ne daban, to sai ka ce wannan jini na larura ne. To galibi akwai mata da sukan samu kansa irin wannan halin, sai a ce to tun da tsakanin jinin farko da na biyu wai ba a samu kwana biyar ba, wai ba a samu kwana goma ba, wai ba a samu kwana goma sha biyar ba, za mu zo za mu karanta waɗannan sabanin, za ka ji duk maganganu ne suka yi su babu dalili a kansu. Don haka gaskiyar lamari abu na farko da ake duba kenan. Abu na biyu shine launin jini, yayin da ya zama ita ta manta adadin kwanakinta sai jini ya zo mata, sai aka ce mata irin wannan launin haka jinin hailarki yake, ta ce sai a ce to ki saurara har sai ya ɗauke, sai ta saurara bayan kwanaki biyar sai ya ɗauke, da ya ɗauke mata ta yi wanka, bayan kwana biyu kwana uku sai irin wannan jinin sai ya sake dawo mata, sai ta ɗauka cewa yanzu wata hailar ce ta zo mata, sai ta saurara sai ta ga shi ma ya yi kwana huɗu ko kwana biyar ya ɗauke mata, to daga nan sai ta gano abu na biyu shi ne mai yanzu tana da yaƙinin ta iya bambance jinin hailarta ko? To kuma zuban nan da ya mata so ɗaya so biyu so uku yana yi mata kwana biyar, sai ta fahimci cewa jinin hailarta kwana biyar ne. Don haka wannan mas'alar tana da buƙatar bayan ka yi karatu na fiqhu, sai in kana mumarasa da mata wajen matanka ne, ƴaƴanka ne, ɗalibanka ne, kana yawan jin karakam da su, sannan sai ka samu fatawa yadda za ka rinka musu mai kan gado. In ba haka ba, wannan fatawa ƙwaya ɗaya da ake wa mata a ce tsakanin jini zuwa jini dole sai an samu kwana goma sha biyar, kana faɗin haka wata za ta ce wannan ba malami ba ne, saboda wata in ta jini na farko zai ɗauke mata bayan kwana uku kuma wani ya sake zuwar mata. Saboda haka ku fahimci wannan da kyau, za mu zo mu tattauna wannan matsala insha Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ina zuwa barin ƙarasa tattauna wannan matsalar. Yanzu a ƙarƙashin wannan matsalar da Imam al-Bukhari ya ce wa ma yusaddaqu an-nisa'u fil haidhi wal hamli, da kuma yadda ake bi a gaskata mata game da haila da ciki, fi ma yumkinu ko min alhaidi game da abin da zai iya yiwa na haila, ka je da ake gaskata su. Idan ta zo da matsalar da ba ku saba ji ba, ya za a yi kenan? Sai ku tambayi danginta cewa wannan matan mutuniyar kirki ce, eh, kuma abin nan da ta faɗa yakan same ta dama? Sai ta ce, eh, sai a ce shi kenan. Kuma manta ba a can baya mun karanto wani hadisi wanda aka ce ana gaskata mata ga abin da ya shafe su. Sahabi ne ya yi aure, bayan an tare da amarya sai wata tsohuwar baiwa ta zo ta ce, kai wane da kai da matarka na shayar da kukuna ƙanana? Sai ce, ƙarya kike yi. Me yasa baki faɗa ba sai take ga an yi aure? To ƙarya kike yi. To amma sai ya tashi sai ya tafi Makka ya je ji fatawa. Da ya je jiyo fatawa, sai manzo Allah ya ce, kaifa wa kad qila, daga Makka ya taho Madina. Ya za a yi tunda an riga an faɗi? Sai aka ce duk abin da ya shafi mata, idan suka ba da shaida a kai, to ana karɓe matukar ba a tuhumarsu da ƙarya ko magudi. Ɗaya kenan. Idan ya shafe ta ita kanta ne, sai a tambayi danginta, dama haka kan same ta? Sai suka ce, eh, nan ma sai a yadda. Kenan. Yanzu idan wata dattijuwa ta zo ta ce, kaga yarinyan nan da kake neman aure, eh, to wannan yarinyan na shayar da ita nono tana ƙarama, kai ma kuma lokacin da mahaifiyarka ta haife ka ta rasu ko tana ciwon nono na shayar da kai, don haka na ji malamai sun ce bai halatta ba aure a tsakaninku. To duk malamin da aka zo wa da maganar, abin da ake so ya tabbatar shine wa ma yusaddaku, yaya ake a gane gaskiyar mata akan haka? Sai a binciki wannan matar mutuniyar kirki ce, eh, wannan matar da gaske tana shayarwa, eh. Sai a ce, to shikenan yanzu kai hukuncin da matan nan ta faɗa haka za a yi, ba aure a tsakaninku. Ko kun fahimci wannan jama'a? Shine mutanen da suke da ikhtisasi akan abu, in suka faɗi magana akan amince da maganar, ba ita ce muke magana ɗazu akan malamai ba, suna da gogewa a kai. Kuma kuma ta ba makonni biyu da suka wuce nan muka karatu, nake gaya muku cewa daddawa mushroom, wannan dan tsuro da ke tsurowa an yi ruwa ka gan shi da safe, na ce yana maganin ciwon ido ko yana maganin hakiya, yana maganin kaza. Annan da haguda ne, akwai wani masani ne game da halittun ƙasa, sai ce amma fa daga ciki kuma akwai wadda take kisa. Kuma kuma ta ba ya faɗi haka. Ina koma gida sai na je ina bincike, sai gashi a cikin At-Tibbun Nabawi Ibnul Qayyim da kanshi shi ma sai da ya faɗi wannan magana, ya ce amma a yi hankali daga ciki akwai wadda take kisa. Sai na ce tsarki ya tabbata ga Allah, ilimi yana da haɗari. Shi ya faɗi maganan ne a nan bai ma san za a yi ba, ashe shekara 600 da wani abu da ta wuce Ibnul Qayyim ya rubuta ta cikin At-Tibbun Nabawi. Ko kun fahimta jama'a? To idan mutum fannin shi ne abu, in ya faɗi magana akan amintu da wannan abu. Ina fatar mun gane. Yanzu maganar da muke ta gaya muku cewa ai yanzu wannan karatun da muke yi, idan yanzu din nan ana so yanzu duk masallatan da ke zariya su amsa, kaga karatun ka ji ka aiko da tambaya a rubuce ko da baki ko da menene, mutane suna ganin wannan abun zai yi ko ba zai yi ba. To gashi nan BBC tana yawo ƙauyuka, sai ta je ƙauye a gindin bishiya sai ta kafa BBC sai ka ji live. Shine yan na'ura ce kawai za a tayar da ita kamar radio, ana tayar da ita shikenan. Sai ta tafi sama. Duk wannan karatun za a iya samun shi ba wai a nan Zaria ba, duk duniya ma in ana so. Kowa kawai wannan yan na'urar zai ja kawai ya dora akan masallacinsu, sai a zo a haska musu a sa loudspeaker. Allah da ya taimake mu jama'a, ku nemi kuɗi. Malai yake cewa, eh, wa qala ata'un, ata'un babba ne cikin tabi'ai, yace ko aqra'uha ma kanat, yace hailar mace kamar yadda take haka za a yadda da ita. Shine kamar yana karfafa waccan magana ne. Asali al-aqra, wasu suka ce aqra shine jinin haila, wasu suka ce al-aqra tsarki, amma gaskiyar magana qur'i shine jinin haila. To yaya jinin hailar ta yake? Shine makanat, yadda take din, to a haka za a hukunta ta. wancan asarin na sayyidina Ali wanda muka gama karantawa al-Imam ad-Darimi ne ya fitar da shi daga sayyidina Ali da Shurayhi da isnadi ingantacce kamar yadda muka ji wannan kuma na afa al-Imam Abdurrazzaq shi ya fitar da shi sai mala yace wa bihi qala Ibrahim Ibrahimun Nakhaishi ma wannan ita ce fatawar shi cewa yadda duk hailarta ta kasance to in ta fada haka za a yi hukunci da ita wannan asarin ma al-Imam Abdurrazzaq ya fitar da shi wa qala ata'un ata'u harwayo ya sake cewa Al-haidu yawmun jinin haila sai ya kai wuni guda ila 15 har zuwa kwana 15 shine ainihin mafi yawancin shi wannan ita ce fatawar afa'u da isnadi ingantacce al-Imam ad-Darimi ya ruwaito ta to kaga irin waɗannan fatawoyi ne waɗanda fatawoyi ne na malamai ba hadisai bane abinda yake cewa mafi karancin jinin haila shine me wuni guda kenan idan jinin haila ya zubo sa'a ɗaya ko sa'a biyu a wurin afa'u ba jinin haila bane wannan magana ba daidai bace daidai shine jinin haila ko da dugo ɗaya ne ya zubo daga farjinta matukar yayi daidai da lokacin hailarta da irin jinin hailarta to sai ta tsaye da sallah da ta tsayar da sallah har zuwa tsawon lokaci sai ta ga jinin bai dawo ba sai ta shiga sai ta wanka sai ta ci gaba da sallolinta ku karanta fiqhu sunna hakikanin al'amari jinin haila ba shi da kaidi wajen adadin kwanaki mafi karanci ko adadi mafi yawanci sannan bai da kaidi game da tsohuwa da yarinya wannan yarinya ta kai ta fara jinin haila sai ga ta fara jinin haila akwai yara yan shekara 8 jama'a suna fara jinin haila ya danganci yadda halittar su take ne wata tana da gabobi mai lafiya tana da saurin girma wata kuma tsumburarriya ce sai ta kai shekara 16 bata fara jinin haila ba to ya danganta da irin abincin da take ci zaka ga yaran da suke a GRA suna cin fruit su ci karas su ci kaza su ci kaza su ci kaza su sha kaza sai kaga jikunan su suna girma da wuri sai kaga shekara ta 10 shekara ta 11 sai a ce ta fara yin jinin haila sai kaga wanda take a kauye busasshiya kyau ga ta nan shekara ta 13 sai ga bata fara ba tukuna saboda rama ce za a dan zuba mata garin gero a yayyafa gishiri kawai sai a ce to kaga wannan ai Allah da ya rufa asiri wa qala mu'tamir al-imam mu'tamir dan Sulaiman yace an abihi ya karbo daga mahaifin shi yace mahaifin nashi Sulaiman yace sa'altu ibn sirina na tambayi mallan ibn sirina anil mar'ati taraddama mace ce ta ga jini ba'da qar'iha bayan jinin nata ya dauke mata bi khamsati ayyamin da kwana 5 yaya za ta yi kala sai ce annisa'u a'lamu bidhalika mata su suka fi sanin haka duk bukhari yana kawo wannan ne akan cewa ana gaskata mata akan irin waɗannan al'amura tunda ka ji ga babban malamin fiqhu malamin imam malik ne fa muhammadu dan sirina aka ce mishi algafata malam mace ce sai ta ga jini bayan jininta ya dauke da kwana 5 wannan jinin sabo ne ko kwa ragowar na da ne sai ce aje a tambayi matan su suka fi sanin dukkan malamin da yake da fasaha sai ya hada da mata yake fatawoyi akan haila din nan jama'a wannan ainihin asarin nashi al-Imam ad-Darimi shine ya ruwaito shi da isnadi sahihi insha Allah ta'ala saboda yadda lokaci ya kure za mu saurara anan insha Allah ta'ala sai an zo karatu na gaba za a ci gaba da tattauna matsalolin insha Allah da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.